Sashen Hausa na muryar Amurka yake muku magana da wannan hantsi na ranar 22 ga watan Disamba shekarar 2017 akan mitoci 17, 25 da 60. A jamhuriyar Niger kuma ana iya jin mu ta tashar mu ta VOA Africa zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad, Dalol da Niya. Sai kuma Alpha Radio a birnin Kumasin Ghana. A yayin da duniyar gizo ta internet kuma za a same mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkanmu da warhaka. Baba Yakub Makiri ne tare da Ibrahim Ka'almasi Garba. Muke farin cikin sake saduwa da ku da wannan hantsin. To kuma bayan kun gama jin labarai za ku ji cewar gwamnatin Najeriya ta bada amincewarta akan waɗansu muhimman ayyuka da za su kawo ci gaba ga al'umma. Bayan haka kuma za ku ji cewar wasu mutane 21 da aka yanke musu hukuncin kisa a gidan yari na birnin Mina yanzu suna jira a aiwatar musu da wannan hukuncin kisar. Haka kuma muna da shirin kallabi wanda Maryam Dauda za ta kawo mana, sai kuma sharhin jaridun ƙasar Amurka da kuma saƙonni da kuka aiko mana, amma duk sai kun gama jin labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya zai kada wata ƙuri'a kan wani rukuni na takunkumi da zammar daɗa tsaurin hanyoyin da Koriya ta Arewa take bi wajen sayo mai daga ƙasashen waje, wanda ke taimaka mata wajen haramtaccen shirinta na nukiliya. Wannan takunkumin da ke tafi martani ne kan ƙaddamar da wani sabon makami mai linzami mai iya tafiya daga nahiya zuwa nahiya da Koriya ta Arewar ta yi ran 28 ga watan Nuwamba, wanda ta yi wa lakabi da Hwasong 15, wanda ta ce na iya jefa makamin nukiliya a ko'ina a Amurka. Wannan shi ne karo na uku da Koriya ta Arewa ta ƙaddamar da makami mai linzami mai iya tafiya daga wata nahiyar zuwa wata a shekara ta 2017, kuma shi ne karo na 20 da ta ƙaddamar da makami mai linzami a shekarar ta 2017 ɗin. Amurka ita ce ta tsara daftarin, sannan ta cimma jituwa da China. Jiya Alhamis aka raba wa dukkanin sauran mambobin kwamitin sulhu da zammar kada ƙuri'a yau ɗin nan Juma'a da ƙarfe 1.
Da babban gagarumin rinjaye babban zauren Majalisar Ɗinkin Duniya ya kada ƙuri'a na amincewa da ƙudurin ƙin yadda da shawarar da Amurka ta yanke ta amincewa da birnin Kudus a matsayin babban birnin ƙasar Isra'ila da kuma shirin buɗe ofishin jakadancinta a wurin. Amurka za ta riƙa tunawa da wannan rana da aka auna ta a babban zauren Majalisar Ɗinkin Duniya saboda kawai mun yi amfani da ikonmu na ƙasa mai ɗiyauci, abinda jakadiyar Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya Nikki Haley ta faɗa mazaurin kenan, wanda ya cika makil da jama'a gabanin ƙada ƙuri'ar. Ƙuri'ar ta babban zauren Majalisar Ɗinkin Duniya ta biyo bayan hawan kujerar naƙi ne da Amurka ta yi a ranar Litinin a zaman kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya akan wani daftari makamancin wannan da sauran mambobin kwamitin 14 suka ƙi goyon bayan suka bada goyon bayansa.
'Yan tawayen Catalonia sun yi ikirarin nasara a wani zaben da aka gudanar kafin wa'adi a jiya Alhamis, wanda zai yi tasiri kan makomar Spain da kuma lardin arewacin ƙasar. Bayan ƙidaya sama da kashi 90 cikin 100 na ƙuri'un, dukkanin jam'iyyu uku masu ra'ayin aware sun samu isassun ƙuri'u da kujeru 70 a Majalisar Dokokin Ƙasar mai kujeru 135. To amma jam'iyyar 'yan ƙasa wadda ke son Catalonia ta ci gaba da zama wani ɓangare mai cin gashin kansa amma kuma a cikin ƙasar ta Spain na cin gaba da bunƙasa ta yadda har ma ta zama jam'iyyar da za ta fi girma, inda ta samu kujeru 35 a Majalisar Dokokin Ƙasar. Saboda haka ba a san kowane ɓangare ne za a bashi ikon kafa gwamnati ba, da alamar dai zafaffar muhawara na kan neman ƴanci ta sa an fito zaben sosai.
Gwamnatin Sudan ta Kudu da ƙungiyoyin mayaƙa sun rataba hannu akan yarjejeniyar tsagaita wuta jiya Alhamis yayin tattaunawar zaman lafiya a ƙasar Habasha a yunkurinsu na baya-bayan nan na kawo ƙarshen yaƙin basasar da aka kwashe shekaru 4 ana yi. yarjejeniyar ta tadiji cewa zuwa gobe Asabar dukkanin bangarorin za su kawo ƙarshen gwagwarmaya da makami su janye daga fagen daga suka kuma su saki wato fursunonin yaƙi wanda da kuma 'yan siyasa da ke tsare da kuma mata da yara da aka kama. Chairman kungiyar tarayyan Afirka Musa Faki ya bayyana yarjejeniya abin da ya kira matakin farko mai ƙarfafa gwiwa. Waɗannan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Amurka ta ce za ta ci gaba da aiki tare da Rasha a tsawon shekarar 2018 don ganin bayan ƙungiyar ISIS a Siriya. Brad McWood, wakilin shugaban ƙasa na musamman kan yunkurin da ake yi a duniya na murƙushe ISIS, ya gaya manema labarai jiya Alhamis cewa Amurka na so ne a gama yaƙin Siriya ta hanyar da kundin tsarin mulkin ƙasar ya amince, wanda zai kai ga gudanar da zaɓe ƙarƙashin kulawar Majalisar Ɗinkin Duniya. Za mu ci gaba da kasancewa a sauran wurare a Siriya don tabbatar da cewa ƙungiyar ISIS ba ta dawo ba, don kuma mu taimaka da kawar da kungiyar, sannan kuma mu tabbatar da ganin cewa an samu kwanciyar hankali a dokacin yankin. A cewar Gumak, kungiyar ISIS ta rasa kashi 98 cikin 100 na abin da ya rage mata da take kira daular ta a Siriya, cewar sa. Ya kuma ce Majalisar Ɗinkin Duniya ta bayar da rahoton cewa 'yan gudun hijirar Siriya kimanin 1,000 ne ke komawa gida a duk wata.
Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa da muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Madalla, bayan ta kwashe kwanaki biyu tana gudanar da taronta, Majalisar Zartarwa ta Najeriya ƙarƙashin jagorancin shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ta ba da amincewanta akan wasu muhimman ayyuka da za su kawo ci gaba a cikin al'umma, wanda zai kuma shafi kusan kowane ɓangare na Najeriya. Ga wakilinmu Umar Faruk Musa da ƙarin bayani.
Kamar yadda minista a ma'aikatar muhalli ta Najeriya Alhaji Ibrahim Usman Jibril yake bayyana mun a firar da na yi da shi bayan da aka kammala taron na majalisar ministoci, gwamnatin ta amince bisa ga manufa akan muhimman ayyukan da za su kai ga kammala aikin share da gwalon mai da yankin Niger Delta na Najeriya ke fuskanta.
Aikin sharen da gwalon mai din nan da ya faru a kasar Ogoni da ke yankin Niger Delta, daya kuma mun nemi amincewar majalisa ne akan wata hukuma da ke karkashin ma'aikatarmu, wacce na hukuma a turance ana kiranta National Biosafety Management Agency, wato hukuma ce da take kulawa da waɗansu abubuwa kamar su nau'in abinci da abin sha da kuma ko dabbobi ko tsuntsaye wadda kimiyya da fasaha ke sauya yanayinsu don a samu karuwa a ƙasa. Misali zan baka shi ne, kajinmu, muna da kajin gida, muna da kuma na gona wanda ake kira kajin agric, kaga suna da bambanci. To wannan hukuma abin da take yi shine ta lura da irin wayannan nau'in abinci ko abin sha da suke shigowa ƙasar nan, wanda an ɗan sauya na yanayinsu su kasance, duk da cewa ana samun amfani, amma su kasance ba masu kawo ni illa ga rayuwar jama'a ba.
To bayan wannan, menene kuma muhimmin abu wanda wannan zaman naku na kwana biyu ya haifar ga ci gaban Najeriya, musamman moriya ga talakan ƙasa?
To babban abin da talaka zai ji daɗi a kai shine an ba da wannan kwangila na gyaran hanyar Abuja zuwa Kano, wanda hanya ce mai muhimmanci a bisa ga tattalin arziki har da ma siyasa a siyance, domin daga Abuja zuwa Kaduna, daga Kaduna zuwa Zaria, daga Zaria kuma zuwa Kano, kilomita wurin 400 ne da dori, kuma kamfanin Julius Berger aka bata wannan aiki akan kudi naira biliyon 155. Kuma akwai wasu ayyuka da dama na aikin ruwa na dam-dam da aka bayar da arewacin ƙasar nan da ƙasar gabashin ƙasar nan kudu maso gabas su ma an babba da su don a tabbatar da cewa jama'a sun amfana kuma kowa ya san Julazaga ta shahara kwarai wurin irin wannan harka na aiki kusan duk hanyoyin da aka yi Abuja ka san su suka yi kuma aikin su akwai aminci to an ba su wannan aiki wannan aiki shine muke ganin abu ne mai muhimmanci ga gwamnatin nan za ta tallafa wa mutane mu musamman a arewacin kasar nan don wannan babban hanya ce duk wani hatsi da wani tumatir da ake sayarwa daga arewa zuwa kudu wannan hanya ake binta in baicin hanyar jirgin kasa babu wani hanya mai muhimmanci da ya kai wannan hanya a wurin mu to an ba da kungiyar wannan aikin
minista ma'aikatar Muhalli ta Najeriya kenan Alhaji Ibrahim Usman Jibril a tattauna da nai da shi a Abuja bayan da aka kammala taro na kwanaki biyu na Majalisar Zartura ta Najeriya. Umar Faruk Musa Mura Amurka a Abuja, Najeriya.
Gaida Umar Faruk Musa. A yayin da wasu mutane 21 da aka yanke musu hukuncin kisa suke jira aiwatar da wannan hukunci a kansu wadanda suke zaune a gidan yarin Mina na jihar Nija. Kungiyar lauyoyin mata ta ƙasa da ƙasa ta ce za ta bi diddigin hukuncin ɗaya daga cikin waɗannan mutanen wadda take ganin cewa laifinsa bai kai na kisa ba. Ga Mustapha Nasiru Batsari da ƙarin bayani.
Mutane 21 ne ke zaman jiran azartar masu da hukuncin kisa a sabon gidan yarin Mina ta jihar Niger Nigeria. Shugaban gidan yarin Tsalha Abubakar Garba ya ce ko baya ga waɗannan mutane 21 akwai wasu mutane 10 da ke zaman ɗaurin rai da rai da aka samu da laifuffuka da suka shafi kisan kai da kuma fashi da makami. Tsala Abubakar dai wanda yake magana a lokacin da tawagar kungiyar mata lauyoyi ta ƙasa da ƙasa suka ziyarci gidan yarin da yammacin Alhamis din nan ya ce akwai buƙatar gwamnatin jihar Niger ta sake duba shari'ar waɗanda aka yanke ma hukuncin kisan kamar yadda wasu jihohin Najeriya suka yi.
Waɗansu kamar Kogi State gwamnan sun zo waɗansu su da aka yanke musu hukuncin kisa sun zo sun canza shi zuwa ɗaurin rai da rai wanda yake wannan kaga sauki ne aka samu game da irin waɗannan ɗauri.
Daga cikin waɗannan mutane 21 dai akwai wani mai suna Abubakar Aliyu Fayeko wanda ya ce ana zarginsa da ya saci mashin amma aka yanke masa hukuncin kisa. To amma shugaban kungiyar mata lauyoyin a jihar Niger Barista Maryam Jibo ta ce za su bi sawun lamarin wannan shari'ar tunda an ɗaukaka ƙara zuwa kotun koli.
Yanzu tunda har an je Court of Appeal an yi acquitting shi yanzu an je an da yana Supreme Court yanzu Ministry of Justice kenan. Wannan za mu je mu zauna da su mu gani wani irin evidence ne suke da shi da har ya sa suke ɗaukaka ƙara in abin da za mu iya yi ne mu duba mu gani akwai inda za a samu ɗan sassauci saboda shi yana cewa sata ne ba armed robbery ba ne. Mu duba mu gani we really go into it to see.
Makasudin ziyarar lauyoyi matan dai shine albarkacin bukukuwan Kirsimati da kuma na sabuwar shekara kamar yadda Barista Maryam Jibo ta yi ƙarin bayani.
Yanzu dai da muka zo mun kawo musu dan abin da muke da shi abinci saboda Christmas din da nace maka ake da shi da dan ruwa dai haka nan sannan kuma mun musu magana cewa suna nan ciki amma muna nan muna musu addu'a kuma sannan to inda zamu iya taimaka musu saboda wasu sun dade nan ba amma ko kai su kotu ba so zamu using association in mu mu ga yanda za a yi wanda suke jiran trial an kai su.
A yanzu dai mutane 283 ne ke zaman jiran a yanke musu hukunci a wannan gidan kaso. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
To madalla a gaida Mustapha Nasiru Batsari. Kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan waƙar da ke zuwa.
Ba
madalla. Wadannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan Washington DC. Yanzu ku karfe 2 ne da minti 16 na dare a nan Washington, ga kuma shirye mu na gaba.
Sharhin jaridin Amurka. Cikin shirin sharhin jaridin Amurka na wannan makon za mu fara ne da jaridar Washington Times. Jaridar ta rawaito labari mai taken Sessions ya bada umarnin binciken rikicin bandi. Labarin ya ci gaba da cewa Attorney General Jeff Sessions ya sa hannu a cikin shari'ar bandi bayan kuskuren hukunci da aka yanke a ranar Larabar da ta gabata, inda yayi umarnin wani bangare na daban da ya bincika karar sakamakon rudin wannan gwamnati. Attorney General ya dauki wannan shari'a da matukar muhimmanci, inda shi da kansa ya bada izini ga kwararru a ma'aikatar shari'a da su duba karar sosai kuma su ba da shawarar wani mataki ya kamata a dauka a gaba. A cewar IND Prior, babban mataimakin daraktan hulɗa da jama'a na ma'aikatar shari'a a wani bayani da ya bayar. Sai kuma jaridar USA Today da ta rawaito labari mai taken sabon shirin haraji zai taimaka wa iyalan Trump wajen ƙara zama hamshakan masu kuɗi, a cewar ƙwararru, ga yadda abin ya kasance. Labarin ya ci gaba da cewa Daniel Hemel Lowen haraji kuma farfesa a jami'ar Chicago ya kalubalanci shugaba Trump, inda yake cewa idan har sabon shirin harajin na 'yan jam'iyyar Republican ya janyo Trump asarar kuɗaɗe masu yawa kamar yadda Trump ya ce, to Hemel zai biya Trump yawan kuɗin da ya yi asara. Amma idan Trump ya ƙara samun kuɗi ƙarƙashin sabon shirin, kuɗin za su tafi hannun Hemel. Hemel ya ce lallai ne ya bayyana shaidar takardunsa na haraji a gaban alƙalai ga wanda ya yi nasara. Rufar Amurkawa dangane da maganar takardun harajin da Trump ya yi na ƙin bayyana su ya bar al'umma a rufe, sakamakon ba za a iya gane yadda Trump zai amfana da sabon tsarin harajin ba. Trump shi ne na farko tun bayan Nixon da ya ƙi bayyana takardun harajinsa. An dai bayyana sabon shirin karɓar harajin da cewar zai taimaka wa attajiran Amurka da wata kariya ga mamallakan gidaje ire-iren su Trump da manyan 'ya'yansa da kuma sarkinsa Jared Kushner. Sai kuma mu leƙa jaridar New York Times. Jaridar ta rawaito labari mai taken yayin da lokaci ke neman ƙurewa 'yan jam'iyyar Republican sun yi hanzari don kaucewa rufe ma'aikatan gwamnati. Labarin ya ci gaba da cewa a sabon ƙoƙarinsa na kaucewa rufe ma'aikatan gwamnati, shugabannin majalisa na jam'iyyar Republican na shirin ƙoƙarin ci gaba da sabbin shirye-shiryensu wanda zai hana a rufe ma'aikatan gwamnatin har zuwa watan Janairu, yayin da suke fama da lamura da suka shafi gudun hijira da kuma leƙen asirin ƙasa ya zuwa sabuwar shekara. Sabon shirin da ya fito daga hannun shugabannin Republican zai bayar gwamnati dama ta sami isasshen kuɗaɗe da za ta kai har ranar 19 ga watan Janairu, a yayin da suka ba da ƙarin tallafi da zai taimaka wajen gyaran shirin inshorar lafiyar yara ko kuma CHIP a takaice, wanda kuɗaɗensu suka gaza tun a watan Oktobar da ta wuce. Sharhin jaridin Amurka na wannan makon kuka saurara, Nazir Ahmad Hausawa daga sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC nake cewa mu zama lafiya.
To madalla, yanzu kuma ga Maryam Dauda da shirinta kallabi tsakanin rauna.
Ya salamu ku, hayya hayya salamu ku in mata, na zama kallabi tsakanin rauna sarauniyar mata.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa a wannan shirin na kallabi. Yayin da muke ban kwana da shekarar 2017, shirinmu na yau zai tunasar da ku wasu daga cikin matan da suka ba da gudunmuwarsu a cikin wannan shirin a shekarar nan. Major Aishatu Isaka Usmani daga Jamhuriyar Niger, mace mai kamar maza, da ta taka muhimmiyar rawa a shirin Majalisar Ɗinkin Duniya na kiyaye zaman lafiya a ƙasar Mali, ta faɗi dalilin da ya sa ta shiga aikin soja.
Lallai na shiga soja don soja yana birge ni takwana. Kuma yawanci ana zato kawa mata ba su iya shiga a soja. Ni ko a ra'ayina, ni mace ce ina son in taimaka ma ƙasata, kuma ina son in gode hallo ina iya aiki. Abinda zan ce ma abokaina, ƙannaina, yannaina, mata in sun shigo cikin soja su san da in ta yi niyya a ko duka hatsarorin nan in za ta shiga. Kuma in ka shigo a cikin soje, akan muna mace ya kamata ta sa a kanta aiki, aiki, aiki.
Wannan haka yake. Na kuma samu bakuncin Amina Suleiman ko Mimi Suleiman, wadda ita kuma kwalliya ce sana'arta. Ko me ya ja ra'ayinta?
Shi dai kwalliyar nan kin gani an ce mutum ko kana da kyau ka ƙara da wanka. To kin gani kowa dai yanzu yadda duniyar yake, hatta maza ma sun san da mahimmancin kwalliya game da mace.
To wai ita kwalliyar nan maza ne ke sa mata na yin ta, ko ko dai wani yayi ne kawai?
mazanye wani lokaci sai ki gani wasu matan suna cewa kai ai sun lura ko a gidan biki haka mazan sun fi kallon waɗanda suka yi kwalliya ke sai ki ga kin je biki daya biyu uku biyu har biyar ba wanda ya ce miki ko sanni bare salamu alaikum amma sai ki ga wasu irin an fito minti daya ta zo wannan yana sallama nake wannan yana da malama dan ciwo minti daya.
Barista Maryam Sabo ita kuma ta bayyana irin matsalolin da take gani mata ke fama da su a arewacin Najeriya.
Gaskiya cin zarafin su violence na gida ko kuma a waje ko kuma a gurin aiki ne sai yana ɗaya daga cikin abin da ke damun mata. Na biyu abin da ke damun mata saki a saki mace ba tare da an bata haƙoƙinta na maintenance ba. Ko kuma wani lokacin ma a saki mace a kwace mata yaranta. Yanzu har ila yau ma wannan annoba da ta zani mutane yawan fadi da ake ma yara kanana har da kuma manyan mata din ma sai kuma harkar kin ga wajen bakin ilimin yara mata kuma babbar magana ce because har yanzu mu a nan bangaren arewa har yanzu yara suna yawan talla.
Haka zalika Hajiya Binta Ma'azu wata yar siyasa yar kasuwa kuma ga shawarwarin da ta ba mata a wannan shirin.
Ni shawaran da zan gaya ma duk wata mace yar arewa da ta tashi bacci an mana funtun kau a komai duk inda naje sai nayi tagumi sai nayi takeici saboda ƴan kudu sun mana nisa ba sa wasa amma kin ga mu ba mu dauka rayuwa da gaske ba ba mu dauka ilimi da gaske ba ba mu dauka son junan mu da hadin kai da gaske ba idan za mu zauna mu zamanto tsintsiya madaurin ki guda duk inda muka ga kanmu mu manta bambanci mu manta ina muka fito Islam ne addinin mu Christianity to wallahi tala ba shashin da Allah ya saka mu albarka irin arewa abinda nake so a tuna da ni yau ina ba duniya shine in san cewa nayi gudumawa na taimaka ma ƴan uwana mata da wanda ba su da galihu kokari na kenan abinda nake so in ga na an tunani ta kowane farni.
Ita kuma Fatima Abubakar daukar hoto ce sana'arta.
Ina daukar hotuna ne wanda suke nuna labaru da kuma karin bayani akan mutane wanda suke cikin hijira mutane kuma da suka da matsaloli da Boko Haram ya faru a ƙauyukan su da kuma suke zuwa Maiduguri duk labarun su da ba a yawan bayyanawa shi muke kokarin nuna duniya cewa sun ci gaba da rayuwarsu kuma suna so su koma garurukan su. Duk abinda muke gani dai a Maiduguri shine mata ba su da aikin yi za ki ga suna dan neman aiki ma saboda ba a san su sosai ba ana shakkan daga inda suka iya samun aiki.
Masu iya magana na cewa na kasa ba kasawa bace. Dr. Bilkisu Usman Faruk ta samu matsalar shan inna a lokacin da take karama amma hakan bai hana ta cimma burinta ba.
Ni ai tunda na san kaina ban san kaina da lafiyar kafafu ba.
Wace irin gwagwarmaya kika fuskanta da wannan matsalar da gashi har yanzu kin kawo wannan matakin na likita?
To gwagwarmaya kala-kala amma ni da abin da zan ce ba kashe zuciya na zauna cewa tun daga shi ina da wannan cutan ba zan yi kaza ba zan yi kaza ba sai ni wata rana ma bana ma tuna cewa ina da wani ina kasa.
Masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen shirin mu na yau sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku ji mu da ci gaban wannan shirin. A madadin duk waɗanda kuka ji muryoyinsu da Ms. Julie Gresham da ta taya na haɗa shirin, ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya.
Yawwa, to yanzu kuma ga kaɗan daga cikin saƙonni da kuka aiko mana.
Assalamu alaikum, magana Malam Zayyaru mai Tirida ta tsara ina kira ga shugaban ƙasa. Ya taimaka jawo waɗannan da suka kawo mana matsalar maintaita a ƙasa ya kama su hukunta su domin sun gama zama al'umma sun cuci al'umma da fatan Allah ya sa kira na ya kai ga inda ya kamata. Assalamu alaikum Malam Zayyaru mai Tirida ta tsara.
Assalamu alaikum, ni magana Muhammadu Awad Babu yayin karamin kogoto ne cikin jihar Bauchi Najeriya. Don Allah ya yi kuɗi da mun sako na ga hukumar zabe da Allah ta tsuro mana zaben rabin wa'adi da ba mu damu wa sanin sai mu da yan majalisa saboda in ba haka muke maka zaba da samu matsayin su da kuma makomarsa a gare mu ba ake sanata ka zabe tun da ita zai san cinka da cinka
da abubuwan idan ne ka rayuwar duniya ba har ka gaba ka kawai dan Allah sai ki wannan labar da mu aje kamar in America ce in amma na fito ne za su gane ana son su ko ba a san ko kuma suna wa jama'a aiki ko ba su wa jama'a aiki da Allah ya kuma zabe aina su kiro mana da wannan zabe daga mu aje
assalamu alaikum sashin hassan amira America mai magana ne ni Iro Abdulmalik Koguru a jihar Yobe tare da Nigeria eh ina so ne yi magana akan wasu tsaro daga cikin jam'iyyar PDP da suke nuna ba su amince da zaben shugaban jam'iyyar da aka yi ba to waɗannan masu yin irin wannan korafin ne ba da mun sani cewa an dauke su hayalin domin su kawo jam'iyyar PDP katsalandan saboda haka ba za mu taba amincewa da wannan korafin ba ya kamata duk wani ɗan jam'iyyar PDP ya yi watsi da waɗannan wanda suke cewa su yarda da zaɓen shugaban kuce da Congress da aka yi ba
assalamu alaikum mura amurka daga Alhaji Maniyo dan uwa mai Allah na garin Jija yana jinjina ma sanatocin Najeriya bisa ga mutum wanda sun ka shiga don su taimaka ma Najeriya kowa taimaka ma yankinsu yan arewa ku taimaki arewa yan kudu ku taimaki kudu yan yamma ku taimaki yamma Allah ka taimaki Najeriya da yan Najeriya
to madalla yanzu kuma ga labarai amma wannan karin a takaice
to a takaice kwamitin sulhu na majalisar dinkin duniya zai kada wata ƙuri'a kan wani rukuni na takunkumi da zammar dada tsaurin hanyoyin da Koriya ta Arewa take bi wajen siyo mai daga kasashen waje wanda ke taimaka mata wajen haramtaccen shirin ta nukiliya daga gagarumin rinjaye babban zauren majalisar dinkin duniya ya kada ƙuri'ar amincewa da ƙudurin kin yadda da shawarar da Amurka ta yanke ta amincewa da birnin Quds a matsayin babban birnin kasar Isra'ila da kuma shirin bude ofishinta na jakadanci a wurin. Yan tawayen Catalonia sun yi ikirarin nasara a wani zaben da aka gudanar kafin wa'adi a jiya Alhamis wanda zai yi tasiri kan makomar Spain da kuma lardin arewacin kasar. Gwamnatin Sudan ta Kudu da ƙungiyoyin mayaka sun rattaba hannu kan yarjejeniyar tsagaita wuta jiya Alhamis a yayin tattaunawar zaman lafiya a ƙasar Habasha a yunkurinsu na baya-bayan nan na kawo ƙarshen yakin basasar da aka kwashe shekaru hudu ana yi. Yarjejeniyar ta tanaji cewa zuwa gobe Asabar dukkanin ɓangarorin za su kawo ƙarshen gwagwarmaya da makami su janye daga fagen daga su saki fursunonin yaƙi da 'yan siyasan da ake tsare da su da kuma mata da yaran da aka kama. Chairman ɗin ƙungiyar tayar Afirka Musa Faki ya bayyana yarjejeniyar da abin da ya kira mataki na farko mai ƙarfafa gwiwa. Amurka ta ce za ta ci gaba da aiki tare da Rasha a tsawon shekarar 2018 don ganin bayan ƙungiyar ISIS a Siriya. Brad McCook, wakilin shugaban ƙasa na musamman kan yunkurin da ake yi a matakin ƙasa da ƙasa na murƙushe ISIS shi ya faɗa haka.
To da wannan ne kuma muka kawo ƙarshen shirye-shiryenmu na wannan hantsin sai kuma da la'asariya za a je mu ɗauke da wasu shirin yanzu a madadin kowa da kowa nan sashen Hausa da muryar Amurka musamman Ibrahim Kalmasi Garba da injiniyanmu Dara Smith da kuma Malam Sidi da ya shirya ya ba da umarni baba ya kuma ƙirƙi sallama sai an ji ba.